Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarar rubarkan mu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 14 ga watan Afrilu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanin labarai.
Sojojin Amurka za su fice gaba ɗaya daga Afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan Satumba na wannan shekarar. Iran ta yi gargadin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi 60 cikin 100. Biden ya gargadi Putin kan jirge dakarun Russia a kusa da Ukraine.
Kanin labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa ƴan bindigan Boko Haram sun sake kai hari a garin Damascus.
Yau yanzu da ke ga mai yanzu haka na sun kona mana gidajen mu. Ba irin magana ba sai ba har police station din sai da ba samu sun kona ba lafiya sun kona. Yanzu haka nan suna yawo da fitar nasu a gallar mutanen mu suna jeji.
A jamhuriyar Niger wata gobara ta tashi a wata makarantar firamare a birnin Yamai inda ta haddasa rasuwar dalibai da dama.
Wallahi har yanzu dai an ce ana cikin bincike har yanzu ba abin da an ka sanar da mu wanda aka sanar da wannan gobara. Yanzu har yanzu bincike ne ake nan gari muna sa ran in Allah yarda nan da zuwa gobe watakila mun samu sanadin wannan wutar da ta tashi.
Bayan haka murtala Faruku Sanyin na tafi da shirin sa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Amma assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa jiya Talata cewa Amurka za ta janye sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan Satumba, wato shekaru 20 da aka kawo har-haren ta'addanci cibiyar kasuwanci ta duniya World Trade Center da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Jami'in ya ce shugaba Joe Biden ya yanke shawara kuma zai sanar a yau Laraba cewa hanya mafi kyau ta ciyar da muradin Amurka shine kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar Afghanistan bayan shekaru 20 don magance matsalar barazanar duniya kamar yadda take a yau, ba kamar yadda take a baya ba shekaru 20 da suka gabata. Sakataren yaɗa labarai ta fadar White House Jen Psaki ta shaida wa manema labarai cewa shugaban yana kan ra'ayinsa na ganin cewa matakin soja ba zai warware matsala a Afghanistan ba, wanda mun daɗe a ƙasar. Ta ba da tabbacin cewa Biden zai yi bayani a yau Laraba kan shirin janye sojojin. Biden ya yanke shawarar ci gaba da ajiye sojojin Amurka 3,000 a Afghanistan bayan wa'adin ranar 1 ga watan Mayu da aka amince da shi a yarjejeniyar da Washington ta cimma tsakaninta da kungiyar Taliban a shekarar da ta gabata a lokacin da Donald Trump yana shugaban ƙasa. Ajiya Talata a Iran ta yi gargaɗin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 kwanaki biyu bayan wata fashewa da ta ɗora alhaki kan babbar makiyarta Isra'ila da kaiwa babbar cibiyarta ta nukiliya a Natanz. Sanarwar dai ta sanya shakku kan tattaunawar da ke gudana a Biyana da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da ta lalace tsakanin kasashe masu ƙarfin faɗa-a-ji a duniya da kuma tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da ya fice daga yarjejeniyar shekaru uku da suka gabata. Iran ta ce ta rubuta hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya don sanar da ita cewa Iran za ta fara inganta makamashin uranium ɗin zuwa kashi 60 cikin 100. Matakin da hukumar IAEA ta tabbatar da shi daga baya. Matakin zai sa Iran ta kusa cimma kashi 90 cikin 100 na makamashin saboda amfani ga sojojinta da ƙara ƙarfinta don ƙera bomb ɗin atom, burin da Iran ta musanta. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar tarho jiya Talata cewa Amurka ta damu kan girke sojojin da Moscow ta yi akan iyakarta da Ukraine da kuma yankin Crimea da ta mamaye. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya jaddada aniyar Amurka na goyon bayan Ukraine a matsayin ƙasa mai ƴancin gashin kai da kuma ikon mallakar yankunanta, amma ba su faɗi martanin Putin ba kan kalaman na shugaban Amurka ba. Rasha ta mamaye yankin Crimea a shekarar 2014 wanda Amurka da kawayenta a ƙasashen yamma suka yi Allah wadai na karɓa ikon yankin amma ba su iya yin komai ba.
kafin Baballe ya kawo mana sauran labaran duniya. A Najeriya, mazauna garin Damascus da ke arewacin jihar Borno sun fantsama a cikin jeji da yammacin jiya Talata sakamakon wani hari da ƴan bindiga suka kai a garin. Ga dai Haruna Dauda biyu da ci gaban rahoto.
A yammacin jiya ne wasu da ake san cewa mayakan Boko Haram ne suka sake kai hari garin Damascus da ke karamar hukumar Mobara da ke arewacin Borno, wanda suka dinga cilla wuta akan gidajen mutane da kuma jefa bombai a wasu gine-gine ciki har da sansanin ƴan gudun hijira. Wannan hari dai na zuwa ne bayan wani mummunan hari da mayakan Boko Haram din suka kai garin Damascus din, wanda suka dinga kona ofisoshin jinkai na Majalisar Dinkin Duniya, wanda hari sanadiyar fitowar waɗannan kungiyoyi. Alhaji Mustapha Abu Nkulo da shi ne gaban karamar hukumar Mobar da kuma shi damun tawar da kocewa wannan shine karo na biyar cikin mako da waɗannan mayaka kan kai masu hari, kuma yanzu kan dukkanin mutanen su sun watsa cikin daji yayin da wasu su suka tsallaka zuwa Nijar. Duk da cewa wannan lokaci ne da aka tashi da azumin watan Ramadana, yace yanzu kan babu wanda ma sha ruwa, amma waɗannan mayaka sun tarwatsa su baki daya.
Wallahi muna cikin masifa. Yanzu tura ya riga ya kai bango a cikin sati biyu. Wannan attack ne hudun, wannan shine na biyar da aka kai
a cikin sati biyu.
Nan wannan shine attack na biyar. Na daya na biyu ne sai aka sojoji suka janye daga cikin na mashigan gari. Bayan sun janye sun koma bariki, to ba mu san dalilin su ba, ta kira su masa dalilin janyewar su. Yau yanzu da take ga ma yanzu haka na sun bi suna kona mana gidajen mu. Ba irin bangaren ba sai ba har police station sun da ba samu sun kona ba lasu yau sun kona. Yanzu hakan nan suna yawo da fetur nasu a gallan muna rokon federal government da manya-manyan hasoshin sojoji su kawo mana dauki. Wannan abin fa ya fara fita a hankalin dan adam. Mutanen mu suna cikin matsala. Yanzu hakan nan mutanen mu suna jeji ko ruwa ba su sha ba da azumi da suka yi din nan ta wuraren mu. Wannan mu ne yanzu muke cikin matsala gaba daya. Area mu wannan babu yaran da sun zagaye ko ina
kaman da karfe nan suka shigo wannan gari naku na Mobar.
Karfe biyar suka shigo ba sha ruwa ba, ba wanda ya sha ruwa garin. Yanzu haka ne nake gaya ma ba wanda ya sha ruwa garin. Gwamnati ne, kowane gwamnati ne, life da property mutum shi ne number one priority na wani kowane gwamnati. Inda suka shigo yanzu din bai fi 1.5 kilometer ba, domin ka tsallaka ruwa kashi gani jirgin nan gaidan cikin.
Kan ce akwai asarar rai ne?
Akwai asarar rai.
Zai kaman
na ji labari kamar bom ya fada, akwai yaron mu da rasu, kuma akwai mutane kamar 8 ko 9 yanzu haka nan burin ya same su a Abadab Camp.
Ko a cikin sansani ba?
Amma sai gobe da safe za mu tantance abubuwan da ya faru gaba da yan Allah, yadda gobe ma ina akwai lokaci don zan sake briefing din ku akan abubuwan da ya faru.
Honorable Usman Lawan Muroma dai shine dan majalisar dokoki da ke wakiltar mazabar Mobar, da kuma yace an san inda waɗannan mayaka suke, har ma ya zayyana garuruwan da suke zaton cewa waɗannan mayaka na samun mafaka a wuraren. Ga dai abin da ke cewa
gaskiya a yanzu haka labarin da muke jema akwai wani gari a Cungurki a yanzu haka suna taro, kamar akwai wani gari zari wannan abuna mabarra kwal gaman kenan a Granda suna nan, a Gudumbari suna nan, a Gazabre suna nan, a Gashagar suna nan, a Gwaya suna nan, a Kanama suna nan, a Kamagana suna nan.
Kamar ba ku sanar da jami'an tsaro ne ganin cewa har kun gane inda yaran nan suke zama?
A yanzu haka gaskiya muna kamu a hari da mutane zaman tsaro, ko wani irin information da muke da shi muna ba su.
Garin Mobar dai na tazaran kilomita 180 daga babban birnin Maiduguri, wanda kuma ke makwabta da jamhuriyar Nijar, da su ma ke fama da wannan matsala na hare-haren mayaka. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Baballe da ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Talata, hukumomin kasar Turkiya sun ce kasar za ta karbi bakoncin taron tattaunawa zaman lafiya na Afghanistan daga ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayu, wanda ake nufi don kokarin kawo karshen yaki tare da yadda za a sasanta a siyasance. Taron zai hada da Majalisar Dinkin Duniya da Qatar, a wani bangare da Amurka take goyon baya don ci gaba da tattaunawar kafin wa'adin ranar 1 ga watan Mayu game da janye sojojin kasashen waje daga Afghanistan. Ma'aikatar harkokin wajen Turkiya ta ce gwamnatin Afghanistan da kungiyar Taliban za su halarci taron, ko da yake kungiyar Taliban ta ce har yanzu ba su yi alkawarin zuwa a waɗannan kwanaki ba. shugabar Jamus Angela Merkel ta faɗa jiya Talata cewa tana neman majalisar dokokin ƙasar da ta bata iko na wucin gadi da zai ba gwamnatinta ta tarayya damar saka dokokin kulle a duk faɗin ƙasar na coronavirus don hana zagaye na uku na annobar a ƙasar. Merkel ta zanta da manema labarai bayan da majalisar zartarwar ta amince da daftarin dokar da za ta ba wa gwamnatinta ikon sanya dokokin kulle masu nasaba da annoba, sai har da saka dokar hana fita da rufe makarantu da shaguna a yankunan da ake samun hauhawar masu kamuwa da cutar. Shugabar ta ce ana buƙatar matakan don hana barkewar annobar karo na uku da dakatar da saurin kamuwa da cutar a waɗannan yankuna, inda adadin masu kamuwa ya haura sama da 100 a cikin mazauna 100,000 a kwanaki uku a jere a cikin mako ɗaya a farkon wannan shekarar. Lokacin da aka gabatar da shirin sake buɗe ƙasar da janye dokokin kulle, Merkel ta ambaci buƙatar abin da ta kira birki na gaggawa idan kamuwa da cutar ya ƙaru.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a jamhuriyar Niger wata gobara ta tashi a wata makarantar firamare a birnin Yamai wacce ta haddasa rasuwar ɗalibai da dama a yayin da baki ɗayan dakunan karatun suka kone kurmus, abin da ya sa hukumomin ilimi a matakin jiha suka rufe makarantu a tsawon wuni yau Laraba 14 ga watan Afrilu domin nuna juyayyun faruwar wannan al'amarin da har yanzu ba a san tushensa ba. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Munibarma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Lamarin ya faru ne bayan karfe 4 na la'asariyar shi Talata a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗalibai ke ɗaukar karatu a wata makarantar firamarin unguwar Feiba mai ɗakunan karatu kusan 30 dukkan su na zana. Na tuntuɓi mataimakin sakataren ƙungiyar malaman makaranta ta Sina Saif Sherif Isuhu don jin ƙarin bayani.
Dama aji kenan class wajen 35 da yake duyoncin duruka na cawa ne, to wannan cikin su 25 kin su suka ci da wuta, kuma an tsaran akwai wajen yaro 800 cikin wannan ajin 37 yanzu yaro 807. To abin alajabi shine bayan wutan nan ta ci an sanar da mu cewa an samu rashin rayuka wajen yaro 20 ga labarin da muke da a yanzu, paskewar musamman muka isa ga wurin ba tun da lokaci ya zo a lokacin da duka safar pompe suna suna aikin su. Yawo 20 kin nan cikin dan shekara 5 ne zuwa shekara 10 suka rasa rayukansu cikin wannan al'amari.
Wasu na cewa ba za a rasa malaman makaranta daga cikin waɗanda suka rasa rayukansu ba a sanadin wannan gobara.
To a hali yanzu an sanar da mu cewa akwai wata educatrice ne malamar da ke koyawa karamin aji na abin nan da jardin da fa. To amma har yanzu mun samu tabbacin al'amarin mu, muna nan ga saurare tukuna.
Kawo yanzu ba ku da masaniya a game da mafarin ita wannan gobara?
Wallahi har yanzu dai an ce ana cikin bincike, har yanzu ba abin da an ka sanar da mu wanda a sanadin wannan gobara. Yanzu har yanzu bincike ne ake nan gayi, muna sa ran in Allah ya rada nan zuwa gobe watakila mun samu sanadin wannan wutar da ta tashi. Kuma mun ga wata takarda da ke nan ga yawo wata mai kula da karamin ilimi ko in ce graf na garin Yamai ya sanar da cewa sauran makarantu su tsaya a gida kafin a san abin da ya sanadi wannan al'amarin. Kuma da yake ana cikin zaman makoki kenan za a dan dakanta a gani har a san al'amari iri yadda zama.
Prime Minister Uhumudu Muhammadu da ke samun danne gargadar ministan ilimi Dr. Rabiu Usman da na cikin gida Alkash Alhada da gwamnan Yamai Udu Ambuka sun ziyarci makarantar da wannan mummunan iftila'i ya afkawa jim kaɗan bayan jami'an kwana-kwana sun murƙushe wannan gobara. Prime Minister ya ce mun zo ne don mu jajanta wa jama'a faruwar wannan abin bakin ciki, domin yaran da abin ya ritsa da su 'ya'yanmu ne mu duka, kuma za mu gudanar da bincike domin gano tushen wannan gobara. Karantar da yara a ɗakunan karatun da aka yi da darni ko zane ku wata daɗaɗɗiyar matsala ce da ɗalibai da malaman makaranta suka sha ƙorafi a kanta saboda la'akari da haɗarin da take tattare da shi. Sabon shugaban ƙasar Nijar Mohamed Bazoum a jawabinsa na shan rantsuwar kama aiki ya sha alwashin dakatar da tsarin karantarwa a irin waɗannan ɗakuna da ake kira classe payote a Faransance, waɗanda shekaru aru-aru zamani ya wuce da su.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Bayan ga haka a kodayaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Wasu kusoshin jam'iyyar APC sun yi kashedi ga gwamnan jihar Zamfara da ke yunkurin barin jam'iyyar ta PDP zuwa APC. A jam'iyyar adawa ta PDP kuma wata takaddama ta barke tsakanin tsohon gwamnan jihar Kano Rabi'u Musa Kwankwaso da gwamnan jihar Sokoto Aminu Abir Tambuwal. Jama'a assalamu alaikum. A ƴan kwanan nan ne rahotanni suka bazu cewa gwamnan jihar Zamfara Bello Muhammad Matawalle ya so mai yunkurin canza shekara zuwa jam'iyyar APC tare da wasu manyan na hannun damansa a fafutukar da yake yi na ganin ya sami zarcewa a wa'adin mulki na biyu. Duk da yake dai ba a ji gwamnan Matawalle ko wani da sun bayyana kudirin sauya shekara a bayyane ba. Ziyarce-ziyarcen da rukunoni biyu na gwamnoni suka kai masa a gusau sun bayyana alamun wannan lamari. Da farko shine ziyarar da wasu gwamnonin APC uku ciki har da shugaban rikon kwariya na jam'iyyar APC a matakin kasa kuma gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni suka kai masa, da kuma wata ziyarar da ta biyo bayan wannan ta gwamnoni shida na jam'iyyar ta PDP a karkashin jagorancin shugabannin gwamnonin PDP kuma gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal, waɗanda rahotanni suka bayyana cewa sun je ne domin su lallashe shi kada ya bar jam'iyyar ta PDP. To sai dai kuma tuni da wasu jigajigan APC a jihar ta Zamfara suka so mai yin kashedi ga gwamnan Matawalle akan yunkurin nashi na sauya shika da kuma hanyar da yake kokarin bi domin shiga jam'iyyar ta APC. Sanata Kabiru Garba Marafa ya yi jawabi a wani taron siyasa a gusau a madadin jagoran jam'iyyar ta APC a jihar kuma tsohon gwamna Abdulaziz Yari Abubakar inda ya tabo wannan batu. Sanata Marafa dai shi ne ya jagoranci bangaren 'yan takarar gwamna na G8 a zaben shekara ta 2019 da suka kalubalanci tsohon gwamna Yari tare da kai kararraki a kotu da suka yi sanadiyar karbe dukkan makaman zabe da jam'iyyar APC ta lashe a jihar aka mika wa PDP kafin daga baya suka zo suka shirya suka kuma dinke farakar.
Duk wanda zai gaya ma gwamnan jihar Zamfara cewa waye shiga APC waye lafiya lau ciki lahiya bakan lahiya wallahi bai san shi ba gaskiya ke ga mashi bakariya ne. Magana ta gaskiya shine akwai matsala kuma matsala babba. Wajen sanar alakanta abin nan ma ba da misali na cewa ita su ga yanzu jama'iyyar APC a jihar Zamfara to kamar zuwa lahira take. Kaga ba yiwuwa ka tafi lahira da ranka, duk wanda ka ji an ce ya tafi lahira to ya mutu. To haka yanzu babu wani mai mukami na zabe a jihar Zamfara da zai shiga jam'iyyar APC kuma ya tafi da mukamin shi. Yanzu za a iya zagi na za a iya cewa duk abin da za a iya faɗi za a iya faɗi, amma gaskiyar magana ita ce yau gwamnati ta jihar Zamfara duk wani mukami wanda ake a kan shi mukami ne wanda doka ta kotu ta ba da shi. Ita kuma doka ta kotun nan ta haramta ma jama'iyyar APC rike wani mukami na zabe. In dai ba mutuwa an kai ba an kace za a sake wani zabe. In dai za a dora shi ne akan zaben 2019 wanda an kai. To jama'iyyar APC ba ta da wani matsayin da za ta rike a jihar Zamfara. Don haka duk wanda ya shigo jama'iyyar APC da sunan yana da wani mukami to ya rasa mukamin shi. In bai bari baran nan to ya jira dai lokacin zai zo zai gane maganar da ni na faɗi to ita ce gaskiya ba ta yaudara ba.
To amma baka ganin cewa hukuncin na kotun ya shafi abin da ya gudana ne kawai a zaɓen na shekara ta 2019 kuma zai iya tsayawa a nan ba zai shafi duk wani abu da ya biyo baya ba?
Ba a ta yiwuwa, ka gane kowane abu yana da bakin rayuwar shi. Wannan term to rayuwar shi daga 2019 ne zuwa 2023 sai kotu ta ce a'a jama'iyyar APC ba ta ma iya shiga kamata ma ta shiga zabi ba don haka nan ƙuri'un da anka ce ta samu lalatattun ƙuri'u ne sai anka ce kuma don haka adiba jama'iyyar da ta zo na biyu ba a ce ho jama'iyya ma wance ba ko wance ko wance a'a jama'iyyar da ta zo na biyu to ita ce ya kamata yanzu ta tsara wannan mukami to yanzu zai iya yiwuwa sai bayan ka tsara mukamin kuma sai ka zaga yau sai ka ce kuma ka dawo jama'iyyar APC to yanzu ka dawo kana ansa wai kai sanata ne na APC daga Zamfara kuma ka ce ba kai ma kotu karan tsaye ba
idan haka ta faru wani mataki za ku dauka ne
ai mun riga shi ma wannan yanzu mun hadi mun ce har a inda ake yanzu uwar jama'iyyar ta kasa bata sanar da mu cewa wani zai shigo ba kuma shugaban kasa a matsayin shi na shugaban party bai gaya mana cewa wani zai shigo ba amma akwai abokai na tsohon gwamna wanda sun ka aiko mana da sako ba shi kadai ba sun gaya mashi shi ma mu ma sun aiko mana da sako suka ce suwane da suwane za su shigo don haka nan menene abincewanku to mun ka maida masa da sako na cewa na farko mu dai su ba jami'an party bane ba don haka nan ba su aiko mana da sako na party amma a matsayin su na abokan mu ko yayin mu ko kannan mu ko da yaya ka karanci abin kai gare ka to suna iya ce mana akwai kaza da kaza amma wannan bai sa ya zama wannan abu ya zama official ba to don haka nan muna nan muna jiran jama'iyya ta kira mu ta gaya mana tunda mun ga yanda ake yi wasu wurare misali jihar Ebonyi gwamna yayi wanka ya shiga jama'iyya mun ga yanda an kai to muna nan muna jira su aiko muna su ce ga abinda ga wannan sako wani zai shigo to a wannan rana za mu ba su ansa wadda mu muke ganin ita ce kai muna daidai in kuma sun ga cewa shine nace in an rena dan tsuntsu an ce ko an rena dan tsuntsu ba a ce shi da gashi to amma wannan karin magana ne kawai akwai wanda watakila zai iya rena dan tsuntsun kuma ya canye shi da gashi so yana iya yiwuwa an rena mu renuwar da an kai mana ta isa a canye mu da gashin mu mu ba mu hana ai haka nan din ba to idan an kai mana haka nan ma'ana kawai aka waye gari aka ce suwana sun shigo kawai ko kun so ko ba ku so ba ko an gaya maku ko ba a gaya maku ba to idan aka yi haka nan shi kuma sai muka gaya masa to in Allah da mu kuma mun shirya za mu kare kanmu yanda za mu kare kanmu kuma wannan a bari in lokacin yayi za mu za a gani menene muke nufi da yanda za a yi mu kare kanmu shine ana ta rade rada an ce shine girma tsohon gwamna da mu da waye dai an ce da wasu sun shigo mu za mu ta wannan ba gaskiya bane ba babu inda za mu da mu an ka gina APC mu muka gina ta da jinin mu da mukaman mu da komai namu mun ka gina ta don haka nan babu wani wanda zai shigo a APC mu bar mashi APC ba abinda za a yi in ma za a tashi to sai an yayyaga ta ko ira ta yage ko ta ko ina ba ta da sauran wani abu sannan sai kowa ya kai zai samu inda zai tafi amma dai mu ba za mu bar gidan mu ba
wata baraka ta kunno kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP wadda ta yi sanadiyar tashi baran-baran a taron zaben shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso yamma a Kaduna tsohon gwamnan jihar Kano sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya zargi gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal da yin katsalandan a zaben mukamin shugabancin jam'iyyar na yankin wanda aka bai wa jihar ta Kano tare kuma da kokarin yi musu dauki dora ta hanyar sayawa wani da suke ganin bai dace ba daga Kano takardun takarar mukamin a maimakon zabin Kwankwaso to sai dai gwamnatin Tambuwal ya musanta wannan zargin tare da bayyana cewa shi bai sayawa kowa takardun takarar mukamin ba kamar yadda aka yi zargi to kuma dai menene wani jigo a jam'iyyar ta PDP kuma tsohon mashawarci na musamman ga tsohon mataimakin shugaban kasa na majalisar bu a harkokin siyasa Salisu Dabo yana ganin wannan takaddama ba za ta haifar da ɗa mai ido ga jam'iyyar ba a halin yanzu a wata tattaunawa da gidan rediyon Vision FM
tunda an ba Kano shugaba na zone na Northwest Kano akwai bangare guda biyu akwai bangaren Aminu Wali akwai bangaren Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamna tsohon sanata shi ma mai Aminu Wali tsohon minista tsohon ambassador da shawararsu to kamata ya tunda ba su daidaita ba akan cewa wa za a ba da sai a bari a zo a yi zabe a congress din da aka yi jiya sai aka zo aka dauki form kawai sai aka ba sanata Hayatu Gwaro shi kuma bangaren wale yake sannan shi kuma kunkusu aka nuna ba ma la'a sai mishi da form din guda daya ake aka yi wanda za wanda ya abanna to su kuma mutanen kunkusu ga ba ya musu adalci in adalci za a yi sai a bari su su tsaye da dan takara shi ma wannan Hayatu Gwaro zai tsaya a maimakon daya bangaren a zo Congress a yi zabe in an zabe wanda Allah ya zaba shikenan sai a hadu a tafi uwa daya uba daya amma yadda aka yi a ce kawai wani bangare ne amma form ma shi za a sai dama kaga wannan ba daidai ba shi ya kawo wannan tashin tashin
anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri amma idan yin cuba hero Dodone da ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe.
Muhammad Aminu Jani, Lababil Islam Academy. Bismillahir Rahmanir Rahim. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيدون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدءا من الرسل وما ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين
توما دلا يذكر لك جيني جزام قومك لابري أما وندن قرون أتبعيشي
Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya faɗa jiya Talata cewa Amurka za ta janye sojojinta gaba ɗaya daga ƙasar Afghanistan nan da zuwa ranar 11 ga watan Satumba, wato shekaru 20 da aka kawo har-haren ta'addanci cibiyar kasuwanci ta duniya World Trade Center da kuma ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon. Jami'in ya ce shugaba Joe Biden ya yanke shawara kuma zai sanar a yau Laraba cewa hanya mafi kyau ta ciyar da muradin Amurka shine kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar Afghanistan bayan shekaru 20 don magance matsalar barazanar duniya kamar yadda take a yau ba kamar yadda take a baya ba shekaru 20 da suka gabata. A jiya Talata Iran ta yi gargaɗin cewa za ta fara inganta makamashin uranium zuwa kashi 60 cikin 100 kwanaki biyu bayan wata fashewa da ta ɗora alhaki kan babbar makiyarta Isra'ila da kaiwa babbar cibiyarta ta nukiliya a Natanz. Sanarwar dai ta sanya shakku kan tattaunawar da ke gudana a Vienna da nufin ceto yarjejeniyar nukiliya ta 2015 da ta lalace tsakanin kasashe masu karfin fadaji a duniya da kuma tsohon shugaban ƙasa Amurka Donald Trump da ya fice daga yarjejeniyar shekaru uku da suka gabata. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa wa shugaban Rasha Vladimir Putin a wayar tarho jiya Talata cewa Amurka ta damu kan girke sojojin da Moscow ta yi akan iyakarta da Ukraine da kuma yankin Crimea da ta mamaye. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya jaddada aniyar Amurka na goyon bayan Ukraine a matsayin ƙasa mai 'yancin gashin kai da kuma ikon mallakar yankunanta. A jiya Talata hukumomin ƙasar Turkiya sun ce ƙasar za ta karɓi bakoncin taron tattaunawa zaman lafiya na Afghanistan daga ranar 24 ga watan Afrilu zuwa 4 ga watan Mayu wanda ake nufi don ƙoƙarin kawo ƙarshen yaƙi tare da yadda za a sasanta a siyasance.
Masu sauraro anan kuma muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kadan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri kafin mu sallama da ku bari mu mika ta'aziyya ga gidan Baba Abbas da gidan sarkin Gwanjawa a birnin Kumasi na rasuwan Hajiya Safura Abbas Allah ya jikanta da sauran magabata da rahama kane kyautata namu yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hero Jidoni wanda ya bada umurni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.